sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. Sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya kama mu a duk lokacin da suka so akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litini 10 ga watan Yuli na shekarar 2017. Da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, sahaba a famu kawo labarai.
A Syria duk tsawon jiya Lahadi yana ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Russia suka shiga tsakani aka kulla. A can kasar Iraq kuma dakarun kasar ne suke bi gida-gida suna fafatawa da ragowar mayakan sa-kai na ISIS a birnin Mosul. Shugaban Amurka ya faɗa jiya Lahadi cewa sau biyu yana matsawa shugaban Russia Vladimir Putin game da katsalandan da ake zargin Russian ta ya zaben Amurka a bara.
To ma da lakanun labaran kenan, bayan labaran duniya za ku ji yadda rikicin jihar Taraba ya tilasta jama'a tsallakawa zuwa kasar Kamaru.
Ko jiya ma akwai wani attack da aka je aka kashe shanu.
Ha kuma sai a jamhuriyar Nijar inda aka kama barayi gungu-gungu.
Abubuwan suka yi yawa sai mu jina an tari wannan, sai mu jina an ce a wani ya kai dabba shi kasuwa an zan fi shi a gidan amshi mai kuɗi.
Ha kuma muna da rahoto akan wayarwa jama'a kai akan yadda ake tafiyar da kasafin kuɗi da ƴancin ɗan ƙasa akan wannan lamari. Kana muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Syria duk tsawon jiya Lahadi yana ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Russia suka shiga tsakani aka kulla. Gabannin fara wasu sabbin zagayen shawarwarin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin shiryawa da zimmar kawo ƙarshen yaƙin basasar da ƙasar take yi na tsawon shekaru 6. Masu sa ido kan yadda ake aiki da yarjejeniyar sun ba da rahoton cewa babu inda aka yi fada a lardunan 3 a kudancin ƙasar da yarjejeniyar take aiki har zuwa daren jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi farin ciki da haka. Da alamun yarjejeniyar tsagaita wuta a Syria tana aiki, za a ceci rayuka masu yawa, haka yana da kyau, Mr. Trump ya faɗa ta shafinsa a dandalin Twitter. Yanzu lokaci ya yi da za mu hangi gaba wajen aiki mai ma'ana da Russia. Jami'an diplomasiyyar Amurka da Russia da kuma ƙasar Jordan ne suka tsara shirin tsagaita wutar a gefen taron kolin ƙungiyar ƙasashe masu arziki da ake kira G20 da aka yi a birnin Hamburg na ƙasar Jamus. Ko da shike babu wakilin gwamnatin Sham ko wani ɓangaren ƴan hamayya da ya shiga shawarwarin da aka yi a Jamus na ƙulla yarjejeniyar, wani jami'in Siriya ya ga kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa hukumomin ƙasar Damascus suna marhabin lalai ga duk wani mataki da zai buɗe hanyar da za ta kai ga kawo zaman lafiya.
A can ƙasar Iraki kuma dakarun ƙasar suna bi gida-gida suna fafatawa da ragowar mayakan sa-kai na ISIS a birnin Mosul, duk da cewa tuni jami'an ƙasar suke murnan samun nasara. Yanzu fadan ana yin sa unguwanni har irin farmakin da jiragen yakin rundunar taron dangi suke aunawa akan maradun ISIS suna girgiza gine-gine da suke hannun mayakan gwamnati. Sojojin sun bayyana cewa fadan na ƙarshe shine mafi tsanani a gwabzawan da suke yi da mayakan na sa kai na ISIS, inda suke shiga gidajen da mayakan suke boyewa sanye da farmalolin da aka nasawa nakiyoyi. A daidai lokacin da rana take faduwa jiya Lahadi, jerin gwanon motocin Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi suka bar birnin Mosul da aka kwato. Wasu mazauna birnin da suke cike da murna sun hallara domin karama ziyarar tasa tare da ɗaukan hoto da wayarsu ta hannu.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa sau biyu yana matsawa shugaban Rasha Vladimir Putin game da katsalandan da aka yi zargin Rasha ta yi a zaben Amurka bara. Saboda aka ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata a mai da hankali domin ci gaba wajen aiki mai ma'ana da hukumomin Rasha da ke Moscow. A jerin sakonni ta Twitter da ya aike bayan da ya dawo daga taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira G20 da aka yi a Jamus, Mr. Trump ya ce shugaba Putin ya wato ya musa cewa kasarsa tana da hannu wajen yin shishige a zaben Amurka. Shugaban Amurka ya ce shi da shugaban na Russia sun tattauna kan kafa sashe na musamman kan tsaro mai tsanani a yanar gizo ko internet domin hana aikata wasu miyagun ayyuka da kuma kariya. Wasu jigajigan majalisar dokokin Amurka karkashin jam'iyyar ta Republican sun yi shagube da shawarar da Trump ya yi na aiki tare da Russia kan tsaro a internet. Senator Lindsey Graham ya faɗa cikin shirin tashar talabijin ta NBC da ake kira Meet the Press cewa wannan ba shine shawara mara ma'ana da ya taba ji ba, amma kusan ta zama haka. To amma shi kuma shugaban ma'aikata Fadar Wada Rince Priebus ya faɗa tashar talabijin ta Fox cewa ko kusa Trump bai amince da furucin da shugaba Putin ya yi cewa kasarsa ba ta yi katsalandan a zaben na Amurka ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Dubun dubata ne kasar Turkiya ne suka hallara a birnin Istanbul jiya Lahadi domin zanga-zanga kan matakan da shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan yake dauka na murkushe masu sukar lamirin gwamnatinsa bayan yunkurin juyin mulkin sojan kasar da ya ci tura. Masu zanga-zanga waɗanda suke ta kuruta kalmomin yanci da doka da adalci suna goyon bayan babban shugaban yan hamayyar kasar wato Kemal Kılıçdaroğlu wanda yake kokarin kammala tafiyar tsawon kilomita 450 daga Ankara babban birnin kasar domin nuna rashin amincewarsa da daura wani wakilin majalisa daga jam'iyyarsa cikin watan jiya. Wannan ita ce zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru masu yawa da aka yi wa shugaban kasar wanda gwamnatinsa ta yi fama wata kama fiye da mutane 50,000 ta kuma kori ma'aikata akalla 100,000 da aka ce suna goyon bayan juyin mulkin kasar da wasu sojoji suka shirya. Turkiya ta yi zargin cewa wani malamin addinin Islama ɗan kasar Fethullah Gulen wanda yake zaman gudun hijira na ƙashin kansa a Amurka kusan shekaru 20 yanzu shine jagoranci yunkurin juyin mulkin. Malamin kuma ya musanta wannan zargin.
Amurka za ta zafafa matsin lamba kan kasar China ta tabbatar tana kaddamar da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta aza Koriya ta Arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami da hukumomin kasar da ke Pyongyang suka yi, kamar yadda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa. Mrs. Haley ta ce ko da shike Amurka tana son kaucewa yaƙi, duk da haka ta dubufa wajen ganin ta taka shirin nuclear Koriya ta Arewa birki. China ce babbar ƙawa kuma abokiyar cinikayyar Koriya ta Arewa. Zuwa yanzu China ta bayyana rashin jin daɗinta da wannan gwaji na baya-bayan nan, ta kira matakin mummunar keta ka'idojin kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ne. Amma zuwa yanzu China bata fito karara kan batun takunkumi da za a ake shirin ko a ake son a azawa Koriya ta Arewa ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Barin faro da batun yadda wasu mutane da yawansu ya kai 600,000 da dabbobinsu 2,000 suka tsere suka bar yankin Mambila. Wakilin wannan gidan rediyon na sashen Turanci Moki Edwin Kindzek Kaza ya ziyarci wurin ya ce mutane sun isa wurin ba da magani da ake kira cibiyar karɓar magani na Atta. Ya ce sun iso wurin a galabaice kuma ɗaya daga cikinsu ya ce wato mai suna Bello Owe Umar ya ce maharan sun yi musu bazata.
Most of my people has gone down to Cameroon. The Mambila people wanted to wipe off the Fulani generation in the whole of that plateau. We tried to
Yawancin mutane na sun tsere zuwa Kamaru. Mutanen Mambila sun so su karar da duk al'ummar Fulani da ke Jos a Jihar Plateau. Mun yi bakin kokarin mu wajen ganin mun kwantar da hankulan mutanen mu. Bamu taba tsammanin wannan lamari zai kai haka a nan ba. Bamu kuma yi tsammanin mutanen Mambila, mutanen da muka kwashi daruruwan shekaru tare da su, za su afka mana har su ce suna so su kawar da mu daga doron ƙasa.
Senator Yusuf A. Yusuf mai wakiltan yankin na Mambila shi ma ya kira da kawo ma waɗannan bayan Allah gudunmawa a zanta wadda ya yi da Ibrahim Abdulaziz.
Allah a kai musu duk abin da ya kamata, a kai musu da abinci ne da katifin kwana ne da kuma borguna ne da sauransu da ke nuna a taimaka musu a kai su don a samu a dama a halin gyara situation ne. Dole a kai masu tsaro don idan ba a kai masu tsaro ba za a samu dama inda za a za su zanna sannan a kai musu abubuwan da za a kai musu ba.
To yanzu ba hankula ba su kwanta ba kenan.
Iya ba dai 100% ba. Ko jiya ma akwai wani attack da aka je aka kace shanun ko Alhaji Iyalene har yanzu muna roko a kara tura a cikin yan tsaro.
To sai dai wannan mako na zuwa ne yayin da hadakar kungiyar Kristoci Fulani a Najeriya ke kira da kafa kwamitin bincike mai zaman kansa ba na gwamnatin jihar ba domin gano waɗanda ke da hannu a wannan tashin hankali. Rabaran Buba Aliyu da ke ma zama shugaban kungiyar a Najeriya ya koma bayyana dalilansu na yin wannan kira a yanzu.
Maganinsa shine sai an hukunta dukkan ko ba Fulani ne ko wani kabila ne da ya aikata wannan ta'asa.
A can jamhuriyar Nijar ko jami'an tsaro da ke iyakacin Dan Isa da ke tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar ne suka samu nasarar cafke wasu barayi kamar yadda Haruna Mamman Bako ya aika mana a cikin wannan rahoton.
Kuma jami'an tsaron sun samu nasarar dahe waɗannan miyagun ɗiyan ne bayan sun yo fashi a cikin gundumar da ƙwaro ta jihar Maradi. Kamar yadda Malam Hamza Garba magajin garin Dan Isa ya muna ƙarin bayani ta wayar salula.
Abubuwan suka yi yawa sai mu shina an tari wannan sai mu shina an ce a wani ya kai dabba shi kasuwa an zo an sai shi a gidan amshi mai kuɗi. Don kuma muka samu duka muka yi taro da firife da masu garuruwa da chef sector duka muka mu yi wanga hatsaro. Ba gwamnati ba ne ba kawai ya kamata 'yan kasa su ma su rika ba da haɗin kai wajen ba da labaru da bisa abubuwan da ke wakana. To kaga awon ga labarin su ne suka taimaka ma police suka ji awon ga mutane aka bi su suka ba ciki a cikin Maradi. Ashe niyyar su ta tsaye da kwalani su dai 'yan Najeriya ne mutanen biyu da aka ma 'yan Najeriya ne guda na Katsina ne guda na wajen Damfara ne. Suka je suka samu wani ko dan kasuwa ne suka dai samu abin da suka samu a gare shi. To wajen su komo ne su shiga Najeriya police ta samu nan ta kamike su dan da girma aka samu aka kama su motan da suke da karkashin motan ashe nan bindigogin suke bindigogi ne na yaki ba wai pistole bane ba wannan manyan bindigogi ne wannan Kalashnikov na yaki suka sa suka gyara sirri ba ka iya cewa ma akwai bindiga a gaba wurin. To da karfin sai ya wajen sattin ga salululi wanda suka samu da yan kudin da suka samu duka dai su ne yau da sahi komisariya da Dan Isa da ba gendarme na da kwarsu sun ke can da suka yi wannan.
Har yau ba ga waɗannan 'yan fashi da makami a jamhuriyar Nijar ɗin an sake kama gungun wasu barayi biyu ga kaftin Adil Toro da bayani da yi wa Haruna Mamman Bako.
Gungun na farko dai su wayannan mutum hudu ne, wayannan mutane hudu aikinsu shi ne sata gidajen mutane kuma suna aiki da bindiga. Wayannan mutane su hudu akwai 'yan lakur cikinsu akwai kuma ma'aikatan gwamnati cikinsu. Wayannan mutane mun same su kamar jin karfe 2 zuwa karfe 3 sun zo za su sata cikin gidan wani mutum don ka an yi exchange da tsira tsakanin wayannan mutane da wani abokan aiki namu na brigada ta police judiciaire. Amma Allah da ikon shi mun samu mu yi maitriza wayannan mutane mun kama su babu wanda ya shimu babu wanda ya su cikin mutane. Gurfi na biyu su kuma aikin su sata motoci. Wayannan mutane kun gani mutum biyu ne wanda an gwada muku. Mun same su tsakanin Kure birni suna neman su fita Niger don su samu shigar motocin. Amma Allah da ikon shi mun samu mun dora hannu bisa kan wayannan mutane motocin kuma mun samu mun amshe su.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah alaka tai magin soja ko gidan su ko dadali ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji kun ji gangan soja soja babba kun a gode kai babba ku iyalan gwamnati.
To a canja harbarci kuma hukumar wato ciyar da ayyuka gaba wato wadda ake kira UNDP ne da kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kansa wato ICPC suka shirya taron wayarwa mutane da kai akan kasafin kuɗi. Muhammad Babafika na wannan hukumar ya shaidawa Abdulwahab Muhammad maksudin wannan taron kamar haka.
Manufa din shine ana son ya zama an karar da mutane al'umma musamman mutane wanda yake a ƙasa haka sosai su fahimta a kan cewa al'amarin kasafin kuɗi al'amari ne da ya shafe su gabaki ɗaya. Kowa da kowa yana da abin da zai iya da kuma gudunmawa da zai iya bayarwa a wajen yinsa da kuma aiwatar da shi da zartar da shi.
Kamar wato suna da dama su faɗi abin da suke so ne a yi musu ba kawai su ga rana guda gwamnati ta je ta zauna ta ce ga kasafin kuɗi ba.
Ana son ya zama cewa an haɓakar da mutane su gane akan cewa kowa yana da rawar da zai iya takawa a wajen shi magana akan kasafin kuɗi din. Kuna da wani abin da kuke bukata sai ku samu shugabannin al'umma tun daga kansilolinku da yan majalisunku da kuma watakila chairman na local government. Haka dai duk abin da mutum ya shafa abin da mutanen da abin ya shafa ya zama cewa za a iya samun su. Kuna da bukatan kaza a unguwarku ko kuma a ƙauyenku ga abin da kuke bukata sai ya zama cewa kuna bibiyan al'amura.
Juma'a na ci jawabin shugaban cibiyar gyara halayyar kangararrun yara wato Center for Juvenile Delinquency Awareness Hajiya Halima Babu Ahmad ta yi ƙarin haske kan taron.
To ai shi yasa yanzu muke wayar da kan al'umma su gane cewa yanzu tsiranan mutane kaɗan muka su san menene yake tafiya a cikin bajet ɗin, an ba da aiki kuma ya matsayin aikin, an canja aikin ne ko kuma me ya faru, an canja wanda aka bashi aikin ne ko kuma wani abu ne ya faru aka samu wannan matsalar tsaikon aka samu aikin nan ya tsaya. Kaga idan mutane suka fara fahimtar wannan abu sun fara sanin cewa su ma akwai gudunmawa da za su iya bayarwa a cikin al'umma.
Su ma dai mahalarta taron sun yi bayani kan fahimtarsu game da taron da abin da suke cewa.
Yesu Yohana, to an kira mu ne domin a wayar mana da kai lokacin kasuwan kuɗi. Ya kamata mu kira ɗan communities namu mu zo su zauna mu yi bayani suna nan suna jin mu. Kuma kasuwan kuɗin nan akan kasa shi ne yadda abin da za a yi aiki da shi ma communities yadda za a kashe shi a shekara.
Sunana Abdullahi Garba daga kalamar hukumar Kirji. Taro ne mai muhimmanci domin sai an zo ne domin a koya mana yadda ake kasafin kuɗi, sannan kuma ma mu zama masu ba da gudunmawa domin idan aka ce ana za a zauna a yi ba tare da community ba, community su suke da damuwoyin, su ne ya kamata su suka san damuwan da su bayar a musu aiki akai. Amma idan ya zama na an buƙaci al'umma su su ba da gudunmawan su, za su kowane yanki za su faɗi damuwoyin su da suke so a musu, to sai a sa shi a cikin kasafin kuɗi sannan kuma a aiwatar da shi.
Yohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin mutanen da Mudassir ya ambata a lokacin da yake bayanin yadda aka yi har 'yan kwamiti suka kashe abokinsa Zayyanu da abubuwan da suka biyo bayan haka shi ne mutumin nan da ake kira Bala Bazuka. Murtala Faruk Saninna ya yi magana da shi Bala Bazuka, wanda ya bayanan wasu abubuwa dangane da wannan lamari na kisan Zayyanu.
Bala Bazuka, ni ne shugaban tafiya na wannan kungiya, ni ne komandanta.
Hukumar dai CID ta zo na nan ga da takarda, bari in nuna maka ita wanda ta kawo min cewa tana gayyata ta in zo nan Sokoto police station a CID office kuma na tai officin AIG. Ina ganin wannan Allah so zaka yi amince mata da cewa daga can ta hito haka ko? To mun je officin AIG akan wannan issue din. Maganganun da suka tambaye mu mun ba su ansa gwargwadon abin da muka sani, domin mu ko da abu ya faru ni dai ba ni ko cikin jiga, na fita na je wani gari da ake kira Ambursa. To ina can kaga duk abin da yake faruwa nan ga tsakan da Allah banda labari ne. Amma abin da naji sai aka kawo ma yara labarin akwai waɗansu waɗanda suke laɓewa in dare ya yi su tai su yi sata mu mutanen Shiya. Yaran mu wai sun tafi sun kamo su sun taho da su, yara suka fice da daddare da sahi nake ji don ni an ka kira da sahi an ka ce in tara dai yarana. Don normally haka na aka yi muna, za a kira mu daga station a ce muna mu kawo ga mota mu zo mu yi aiki, mukan ba har garin ga mu ƙauyuka mu yi aiki tare da 'yan sanda mu kamo mu kawo. To a wannan rana aka ce ana so in tara yara. Ni dai kawai na kira yara. Yara sai suka taru as usual. Sai ga jami'an tsaro suka zo aka kwashe kowa da kowa. Ba mu san wani ya mutu ba sai da anka taya. Daya daga cikin su ya dawo. Nace a anka yace ai wai cikin yaran da anka kamo jiya wani yaro ya mutu. Shi na anka gani yanzu ya mutu amma ya nuna waɗanda sun ka kamo shi suna can ga hannu. Wanda anka dauka nan yahi mutum 50 in Allah ya so. Anka ce da su. Anka sa su layi ya bi su daya da wannan ba da wannan ba da wannan ba da wannan ba har yahi da waɗannan mutane. Waɗanga mutane sun je sun ba da bayani. Abinda suka faɗa a birnin Kebbi shi suka faɗa Sokoto. Sannan mu abinda aka tambaye mu shi muka faɗa.
Yanzu magana da muke so mu tabbatar shine ka yadda cewa yaranka sun azabtar da waɗannan mutane a lokacin da suka kama su su biyu ma'ana Zayyanu da abokinsa.
A'a ni ba ni yadda da sun azabtar da shi tunda basu faɗa min sun azabtar da shi ba. Sannan basu yi gaba gare ni ba. To yaya zan kama su da wannan lahi na cewa sun azabtar suwa.
Bayan ƴan sanda sun tafi da yaran naka me ya faru?
Bayan sun tai da su aka aika takarda na gaya maka anka zo anka kama ni anka tai da ni akan in yi bayani an ce an gani mota ta ita ta dauki gawa haka anka ce wa ya gani mota ta dauki gawa na tai na yi bincike gaba ga SS na Sokoto ga gaba dai akai surrounding in Allah ya so ba mu sakai mutum 10 aka tambaye shi shi mu da sirri shi yayi bayani yace shi yana nan labe can wajen masallacin Isa Zakiru wai ya gana shiga mota ta shiga kwana ta tahi da gawa amma da nayi tambaya cewa to naji wane ne yake jaye da mota mota sir ya kasa bada ansa yaya ya ga gawa a ciki sannan wanda ga bayani ne naji ga kune na cewa ya ce mu aboki ne tashi motai yace mai bai iya zuwa to ya an kai kuma ya ga mota ya gane gawa ta ciki sannan da yaje me yasa bai hada ma uwar cewa ya ga da bala bazukan da magaji da ta kare ya gane su sun dauki gawa me yasa bai hada uwar nan ba tunda har ya gani ya rufe wannan har aka zo aka yi abin da aka yi kuma a ya san inda gawa take har ya ta gode ta shi da kai ne mu da sirru don haka mu muna zargin mu da sirrin nan da abi ne ya heta duk abin da ya samu yaron nan wallahi ya sani
kana so kai musanta cewa ba anan aka yi mai azabar da ta yi sanadiyar mutuwar shi ba koko a anan ya mutu ko kuma menene kake tunani bisa ga abubuwan da ya faɗa
kamar yadda na yi maka bayani iya binciken da ya kamata in yi nayi ga sauran yara abun da na samu labari hakika ne sun tsare yaran nan a garin akai soren yan sanda sai su masu tsaron kwana ya dauke su to bayan da kwana ya dauke su
amma anan wurin koko akan hanya
anan cikin gidan da muke aro nan gidan sarauta tsoho yawa to dama nan na muke duk yan kai kimo nan suke to sai aka ce sun yi kwana yaran sun bi taga sun gudu to amma sai gashi da sai anka aiko anka ce mu taho za mu na wani operation na tara yara muka tahi sai shi yaron ya dora nuna da wani da wani da wai ashe wani aka samu ya mutu watan akwai abin tunani nan mu muna zargin wannan mu da sirru tare da abokin sa Zayyanu ya fita bai yiwa ya fita ya bashi nan ga yanda suke kudda shi da shi sannan ya ce shi dai hita ya bashi nan ashe ya bashi da rai kenan na kaka an kai yaga cewa an ga mota ya gane akwai gawa cikin mota mu abin da ya dore mu na kai sannan bayanin da ya fadi birnin Kebbi ba shi bane ya fadi police station Jega bayanin da ya fadi police station Jega da birnin Kebbi a can AIG office Sokoto ba shi ya fada ba abin da ya fada a can kaga in za a yi muna adalci sai a duba a gani dan statement din shi ya sha bamban na birnin Kebbi daban na Sokoto daban na radio daban to mu muna ƙara kyautata zargin mu da sirri ya san wanda an kai yaron nan ya mutu don mi kakaye ya san inda gawa take don shi ya kai uwa inda gawa wai ya ta ya shiga mota to duk wanda zai shiga mota a Jega zuwa dan warai wallahi da bakin zai to guest in abinda ya kai health technology babu wanda zai zuwa tare mota har gaba gabarka da zuwa don zai na aliyar ko dan warai tsakanin da Allah to shi me ya kai shi har can barka da zuwa inda ya je can ya ga gawa yanzu haka wallahi ban san takamaimi ina na anka gagawa ba illa an ce bayan an wuce barka da zuwa
to yanzu kamar yadda shi su ƴan uwan shi marigayi suke iddiai na cewa an kama yaran naka kuma gashi an sako su shin bisa wani dalili aka sako su bayan kai kanka kaya cewa an kama su
dan jarida ina son kai aiki da hankalinka kuma mu yi aiki da hankalinmu yaran nan dai kotu bata yi watsi da shari'a ba bata kai karshen shari'a ba beli aka bamu on condition da kyar da wahala muka neme su aka ba mu su beli
ma sauraro kuma sai ku yi aiki da hankulanku tunda farko shi kansa mudan sirru a cikin bayanin da yi mana bai ambaci sunan Bala Bazuka a cikin waɗanda suka kamo su ba to amma ya ambace shi a cikin waɗanda daga bisani suka fitar da gawar Zayyano bayan da ya ji waɗanda aka bari gadin su suna maganar a waya cewar ya mutu
to kinan wato duka san waɗanda suka yi maka wannan al'amarin
dun na san su
su nawa ne
su goma waɗanda suka je su haka mu su goma sha hudu ne
dawa
to gaskiya wasu ban rike sunan su ba amma na rike suna Atta da Kabiru Shola da Mubara rago ban rike sunayen su ba gaskiya waɗanda sun ka doga ta sun ka je sun ka jifa da ita da Halidu ta kare da Bala Bazuka su sun ka je da Magaji su sun ka je sun ka jifa da Gawashi
game da batun azabtarwa kuwa masu sauraro suna iya duba jaridar Daily Trust ta ranar Lahadi 19 ga watan Fabrairu na wannan shekara wadda ta yi labarin wannan lamari a tattare da wannan labarin akwai hoton irin raunukan da mudassir ya samu a gadon bayansa raunin da koda a ce zai iya yi makansa da gangan zai yi wuya ya yi su balle kuma babu ta hanyar da zai iya yin su sannan a duk cikin bayanan da dukkan bangarorin da abin ya shafa suka yi babu wanda ya ce an kama Zayyano da mudassir suna kokarin satar wani abu ko an kama sun yi sata koda sun yi kuwa babu wanda ya isa ya musu hukuncin kisa idan ba hukuma ko kuma shari'a ba kamar yadda aka ji bayani daga bakin dukkan bangarorin da suka yi magana ya zuwa yanzu din ofishin mataimakin Speto General na 'yan sandan Najeriya shiya ta goma da ke Sokoto ya shiga cikin maganar har ma ya gudanar da bincike ya kuma ce lallai a tuhumi mutanen da mudassir ya bayyana da laifin aikata kisan kai daga nan 'yan sanda sai suka mika wannan batu a hannun ofishin Director shigar da ƙarar raki ko kuma DPP a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi Director shine yake da alhakin gurfanar da waɗannan mutanen da ake tuhuma a gaban kotu wato shi Director gabatar da ƙarar raki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi a shiri na gaba za mu ji ta bakin kakakin 'yan sandan shiya ta goma da ke Sokoto da kuma magajin garin Jega wanda ya magana kan sanya masarautar Jega cikin wannan batu na kisan gilla da aka yi ma Zayyano a huta lafiya
to ma da Allah haka sun mun karkare ga labarai amma wannan kara ta kaice
Siriya da tsawon jiya Lahadi yana ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka shiga tsakani aka kulla gabanin fara wasu sabbin zagayen shawarwarin sulhu da Majalisar Dinkin Duniya ta dauki nauyin shiryawa da nufin kawo ƙarshen yakin basasar da ake a kasar na tsawon shekaru 6 masu sa ido kan yadda ake aiki da yarjejeniyar sun ba da rahoton cewa babu inda aka yi fada a lardunan uku dake kudancin kasar inda yarjejeniyar take aiki har zuwa daren jiya Lahadi a can kasar Iraki kuma dakarun kasar suna bi gida-gida suna fafata da ragowar mayakan sakai na ISIS a birnin Mosul duk da cewa tuni jami'an kasar suke murnar samun nasara yanzu fadan ana yin sa ne unguwanni har irin farmakin da jiragen yakin lura taron dangi suke aunawa kan muradin ISIS suna girgiza gine-ginen da suke hanin mayakan gwamnati Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa sau biyu yana matsawa shugaban Rasha Vladimir Putin game da katsa London da aka yi zargin Rasha ta yi a zaben Amurka a bara saboda aka ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata a maida hankali domin ci gaba wajen aiki mai ma'ana da hukumomin Rasha da ke Moscow. A jerin sakonni da ya aike bayan da ya dawo daga taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira G20 da aka yi Jamus, Mr. Trump ya ce shugaba Putin ya musanta cewa yana da kasarsa tana da hannu a katsa London da aka yi zaben na Amurka.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba dayansa sai anjima da hanzi mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. Musamman sahabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai anjima mun zama muku da hanzi.